بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ بدأ كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح نا الإمام الزبيدي، وإن شاء الله زامو درسينا 30 دشدة كما منصع عند مالك تشاو. في رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوعه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة التي وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة: والآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أتم بقى منكرا حديث عثمان بن عفان، hadisin da ya kama da wannan hadisin, hadisin da yake bayanin siffar alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tun daga wanke hannu har zuwa ainihin wato wanke kafa. So sai yace mana a wata riwaya, saboda hadisin ya ba mu wata fa'ida cewa idan mutum ya irin wannan alwalan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, yayi sallah nafila raka'a biyu ba tare da yayi ta tunanin duniya a cikin nafilan ba, Ubangiji ta'ala zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. To wannan hadisin na gaban shi ma irin wannan riwaya ne, yazo da wannan fa'idan. Shi yasa sai yace wa fi riwayatin, a wata riwaya, anna Uthman radiyallahu anhu, tabbas Uthman bin Affan, Allah ya yarda da shi, qala yace: ala uhaddithukum hadithan, ba zan ba ku labarin wani hadisi ba, laula ayatun fi kitabillah, ba don wata aya a cikin alqur'ani ba, ma haddathtukumuhu, da ba zan ba ku labarin wannan hadisin ba, wato ba don wata aya da take hana a ɓoye ilimi ba, da ba zan gaya muku wannan hadisin ba sai in ɓoye shi. Yace: sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa: la yatawadda'u rajulun, mutum ba zai yi alwala ba, فيحسن وضوءه يكوتت الولنسا ويصلي الصلاة يصلى صلى وتو شيني وتي رواية تفسر صلى ركعتين وتوينا في ركعة بيو يتي دم متمن متم بازي الولا با يكوتت الولا يينا في ركعة بيو إلا غفر له فاتي أنغافر سامس ما بينه أبنك تكانينسا وبين الصلاة تكانين وتسلم hatta yusalliha, har ya sallace ta. To wannan zai iya daukar sallan farilla ake nufi. Wace ruwaya ne ta yi maganar sallar raka'a biyu na nafila? Idan mutum yayi bai tunanin duniya a ciki ba, ko yayi ma amma dan kadan ne yana ture shi, sai ya ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, za a gafarta masa abun da ya gabata na zunubinsa. Wannan kuma sai ya ce idan mutum yayi alwala, ya kyautata alwala, wato irin alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ce wa yusalli salata, yayi sallah sallah. Wanda zai iya daukan farilla zai iya daukan nafila. In mun ce wancan hadisin ya fassara shi, to nafila ake nufi. In kuma mun bashi a umuminsa, to sallan farilla ta shiga. To idan mutum ya haka, za a gafarta masa wato zunubansa ma bainahu wa bainas sala, abinda ke tsakaninsa da wata sallan, hatta yusalliha, har ya sallaci wannan sallan. Saboda haka duk mutumin da yayi sallah ya kyautata alwala, za a gafarta masa zunubansa izuwa ga wata sallah din. Wannan kuma ya dace da wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, wanda yake cewa: as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ma lan tughshal kaba'ir. Wato salloli guda biyar din nan a tsakanin su akwai kaffara. Sallah biyar tsakanin azhar da la'asar, maghriba da isha, isha da asuba, asuba da azhar, wannan salloli guda biyar, da juma'a izuwa ga wata juma'a, da ramadan cikin wata Ramadan kenan zuwa ga wani wata na Ramadan din yace mukaffiratul lima bainahunna suna kankare zanuban da ke tsakanin su wato in kai sallan azhar sai kankare maka zanuban da zaka zanubanka na zuwa wanda zaka wanda kai tsakanin sallan wato ainihin asuba zuwa azhar in kai sallan la'asar kuma zai kankare maka na tsakanin sallan azhar zuwa sallan la'asar haka in kai magariba zai kankare maka wanda kai daga magariba zuwa abin nan daga la'asar zuwa magariba haka tsakanin isha da magariba haka ne in kai sallan asuba ya kankare maka zanuban da kai daga wato sallan isha zuwa sallan magariba amma wannan ba dukkanin zanubai ne suke gafartawa ba ba dukkanin zanubai ne yake kankarewa ba shi yasa karshen hadisi yace malam tukshal kaba'ir matikar ba a aikata manya-manyan laifuffuka ba kenan manya-manyan laifuffuka waɗannan sallolin ba sa yafe su kyakkyawan aiki yana tafiyar da mummuna amma wanda ba babban laifi ba ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce aqimis salata tarafai nahari wa zulfa min al-layl innal hasanati yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana to amma wannan dukkanin su ana nufin me kananan munana don wani ne ya sumbanci wata mata ya rungume ta ya zo ya koka manzala ta sama ga irin laifin da ya yi sai aka saukar da wannan aka ce je nafila raka'a biyu Allah zai yafe masa wannan laifin to amma da zina yayi nafila raka'a biyu zai yafe masa wannan dole sai ya tuba da sharuɗan tuba nadama me yasa yayi kuma ya bar sabon Allah da niyan ba zai sake komawa ba saboda haka kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana amma munanan da kanana ne ba manya bane duk wani babban laifi kuma to dole sai an tuba an koma zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda haka kenan wannan hadisin yana magana idan mutum ya salla ya kankare laifin da yi daga wacce sallan zuwa sallan da yanzu haka in ya salla gaba in ta gaba amma da sharuɗai guda biyu sharaɗi na farko ya zama ba babban laifi bane na biyu kuma ya zama baya manyan laifuffuka don abana idza tunibat al-kaba'ir in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum to haka sai ka nisanci manyan za a kankare maka kananan don baka nisanci manyan ba to kananan ma kana tare da su don ko an yafe maka kananan manyan za su iya halakar ka sannan in ya karye zama babban laifi ne kuma babban laifi kuma wani aiki na gari baya sa a yafe shi ina fata mun fahimta to sai qala urwa sai ce wal ayat don abu huraira abunan sayyidina usman yace ba don wata aya a cikin alqur'ani ba to bai fadi ayan ba to shine urwa mai ruwaito hadisin yace ayan ita ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in ya nan kawai dan ita ce aya daya wato wadanda bangiji ta ce wadanda suke koyi abunda Allah ta'ala ya saukar minal bayyinati na daga hujjoji wato wal huda da kuma shari'a Allah ya saukar da hujjoji alqur'ani hadisan manzala ta sama sai mutun ya koyi bai fada ba ko kuma shari'an da waɗannan hujjojin suka kunsa ayoyin alqur'ani da hadisan manzala ta sama mutun ya sani sai ya koyi to duk wanda yake wannan bayan Allah ya bayyana shi a cikin littafi min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ba mun bayyana shi ga mutane a cikin littafin ji ubangiji ta'ala shine alqur'ani sai ce ulaika yal'anuhumullah wadannan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inun kuma masu tsine wa masu tsine musu kuma kowane abu yana tsinuwa da mutum da aljanda duwatsu da ruwa kenan kowane abu yana tsine masa duk mutum mai boye ilimi shi yasa boye ilimi kaga ba karamin hadari bane maimakon idan kana bayyanar da ilimin kana karantar da jama'a kana aiki da shi kowane abu yana nema maka gafara kamar yadda zuwa hadisi kowane abu yana nema maka gafara hatta al-hitanu fil bahr har kifi da yake cikin kogi ji manzo Allah sallama yace yana nema wa wanda yake koya mutane alkhairi gafara kullu shay yastaghfiru liman yuallimu an-nas alkhair duk wanda yake koya mutane addini yake koya musu alkhairi yake fahimtar da su addini bai boye ilimin sa ba to kowane abu yana nema masa gafara har kifin da yake cikin ruwa har tsuntsun da yake sama to amma in ya boye kuma fa kowane abu yana la'antar sa kowane abu yana tsine masa to shi yasa ilimi yake da hadari idan ka yi shi abubuwa ne guda uku suke da baibai da kai guda uku kowannen su kuma mai hadari ne abu na farko shine ba a yadda ka boye ba sai ka bayyana ilimi dole ka kamar inda ka fahimta ka fahimtar da wani wannan kuma saboda wannan ayan da na karanta da kuma wasu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man katama ilman ya'lamuhu ja'a yawmal qiyamati bi lijamin min nar hadisi Imam Ahmad duk wanda ya koyi wani ilimi da ya sani to zai zo ranar alkiyama da linzami na wuta wato wuta tana cin sa har bakin sa haka zai tashi ranar alkiyama saboda ya koyi wani abu da ya sani na ilimi a riwayan Abu Dawud man su'ila an ilmihi fakatamahu aljamahu Allah bi lijamin min nar yawmal qiyama duk wanda aka tambaye shi wani abu na ilimi sai ya koyi to za a masa linzami na wuta ranar alkiyama sawa'un an tambaye ka ko ba a tambaye ka ba in ka koyi ko ba a tambaye ka ba kamar yadda hadisin farko ya nuna da ayar alqur'ani to za maka linzami na wuta in kuma an tambaye ka kake fada to nan kuma abun yafi tsanani ma yafi tsanani za maka linzami na wuta sai dai in rashin fadan ilimin akwai dalili ba mazaha ka fade shi a wurin zai haifar da wata barna ko kuma wanda ya tambaye ka dama tambayan kurai kurai ne ga baka yana so ya kure ka ne ko tambaya ne ta ta'annuti ta neman barna to wannan sai kai shiru ba za ka bashi amsa amma in ba haka ba zai mutum ne zami na wutar ranar alkiyama to kaga ilimi kenan in ka san shi dole ne ka bayyana shi wajibi ne ka karantar da shi dole kai nasiha kai wa'azi ka karantar ka fahimtar da wanda bai fahimta ba in an tambaye ka kuma dole ka bada amsa ba wai a mutahaddi bane in ba kai ba ubangiji ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama zai maka ne zami na wuta sannan haka nan dole kai aiki da ilimi dole kai aiki da ilimi idan ba kai ba nan ma kana ta karawa kanka azaba kana karatu kana karawa kanka hujjoji ai jahili kan za a masa uzuri ta wani bangare don bai sani ba amma wanda ya sani bai aiki da shi ba to shi kaga hujja ta tsaya a kansa amma wanda bai sani ba za a kama shi da laifin me yasa bai sani ba amma ba laifin me yasa bai aiki da wannan abun ba amma wanda ya sani kuma ga hujjoji yake tsayarwa kansa saboda haka yana haskaka mutane yana kona kansa aya muqidan naral li ghairi fadawha wa harru lazaha baina jambayhi yaqrim ya mai kunna wuta wanda wani yana amfana da hasken kai kuma wutan na kona ka yana kona ka a hakarkarinka shine wanda yake karantar da mutane shi kuma baya aiki da me da ilimin nasa ba aiki da me sa wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan in malamin da bai aiki da ilimin sa ba za a azabtar da shi kafin wato azabtar da masu bautan gumaka majusawa to kaga aiki da ilimi wajibi ne don shi ne halakar da yahudu ai sun yi ilimi amma ba su yi aiki da shi ba sai suka bata Allah ta'ala ya fushi da su ya tsini musu abu na uku dole ka sa ikhlasi a cikin karantarwanka da aikin naka ya zama tsakani da Allah kake yi shi ma idan ba tsakani da Allah bane to mutum kuma yana tanadawa kansa mazauni ne a wutar jahannama kamar da ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama li ghairi Allah aw arada bihi ghaira Allah falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko ya koyar da shi ba don Allah ba ya tanadi wurin zaman sa a wutar jahannama mana ya buki don tabbas makomarsa wutar jahannama ne karama ya je ya bukin ya samu wani wuri mai kyau inda zai bukin inda zai je ya zauna amma tabbas ita ce makoma to kaga dole sai an sa me sai an sa ikhlasi wa man yakun li yaqula an-nas yatlubuhu fa akhsir bi safqatihi fi mawqif an-nadam duk wanda ba don Allah yake ba to mamakin asaran sa a ranan alkiyama to ina wanda suka kewaye ilimi su ne hadarin ilimi shi yasa ne yace fa in kunta la tadri fatilka musibatu wa in kunta tadri fal musibatu azam in baka da ilimi bala'i ne musiba ne in kana da ilimin kuma musiban ta fi girma saboda kana tsirewa kanka hujjoji ko mutum zai shiga cikin mutane guda uku awwalu man tus'aru bihim an-nar yawm al-qiyama farkon wanda ake bura wuta da su ranar alkiyama ke kunna wutar jahannama da zan dama wa quduha an-nasu wal hijara mutane ne makamacin wutar jahannama da duwatsu to mutum uku daga cikin su akwai malami wanda bai yi aiki da ilimin sa ba ya karantar don a ce shi malami ne shikenan ya ce ba Allah ya baka ilimi mai kai sai ce na karanta rayi sai a ce a ƙarya kake yi kai ne don a ce kai malami ne kuma an faɗa sai a ce a ja shi a sa shi a cikin wutar jahannama ana jansa ta fiskarsa har aje aje fasha wutar jahannam. Da mutum da ya ciyar da dukiyansa a addini ko taimako, aka tambaye shi Allah baka dukiya mai kai, sai ina ciyar fi sabilillah, sai ce ƙarya kake kai don a ce kana kyauta ne, kai mai kyauta ne, shi ma sai a tafi da shi wutar jahannam. Da jarumi wanda ya je wajen jihadi, shi ma ya je wajen jihadi ya yaƙi, Allah baka ƙarfi mai kai da shi, ya ce a ainihi na yi jihadi fi sabilillah, ya ce ƙarya ne, kai ne don a ce kai jarumi ne, shi ma sai a ja shi a kai shi wutar jahannam. Dukkaninsu ba su yi don Allah ba ne, shi ne ainihin wato abin da ya ja musu wannan bala'i. Saboda haka kenan, don mutum yana son kansa da lafiya, duk abin da ya sani na ilimi ya sanar da shi, sannan kuma ya ainihin yi aiki da shi. Aiki da shi kan fardu ainin, ba mai ɗaukewa wani. Karantarwa kuma kowa zai karantar gurgudun iliminsa, gurgudun samun damansa, gurgudun iya abin nan. Wasu sun fi ƙarfinka ka karantar da su, wasu kuma daidai da kai ne ka karantar da su. To sai ka karantar gurgudun iya inda za ka iya karantarwa. Zai ya ce kowa ya zama malami ba, amma dai abin da ka sani ɗin shi ɗin ma ballighu anni walau aya, ku isar min koda da aya ɗin ne, iya abin da ka sani kai ma ka isar da shi. Akwai al'amru bil ma'ruf da annahyu anil munkar. Saboda haka sayyidina Usman yace ba don wannan ayan ba, ba zai koya mutane wannan hadisin ba. Wannan Abu Huraira ya faɗi irin wannan magana lokacin da mutane suke cewa Abu Huraira ya yawaitar hadisi, ina tawaito hadisi, kowane hadisi ya ce an Abi Huraira, don za su ke samunsa, kai ka fi kowa sanin hadisi ne. Sai ya ce to mutane suna cewa ina yawaita hadisi, amma su sani fa muhajirun, sahabban da suka kauro daga Makka ko su garuwa suka zo Madina, su fa kasuwancinsu ya shagaltar da su, kullum yan kasuwa ne, ba sa samun lokaci su zauna da manzala su zo makaranta su ɗau karatu. Sannan an sarawa kowa sahabban Madina manoma ne, suna zuwa gona, gonansu ta shagaltar da su, ba sa samun lokaci mai tsawo su zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni kuma ba ni da gona, ba ni da kasuwanci, zan je in zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ɗau ilimi, kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shekara uku yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ya samu ilimi yawa. Ko da haka ba ni da gona, ba ni da mata, ma ko aure bai yi ba, ko aure bai yi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya masa addu'a, ya ce shimfiɗa mahaifinsa, ya masa addu'a, ya masa addu'a, ya zuba hadisai sai ya naɗe, ya ce ba ka sake manta hadisi ba. Ya zo a wani hadisi, dan burgaminsa shi ne dan jakan da ake sa mai sunansa abinci, dan jakan da ake sa abinci yana ce masa burgami, dan dibino yake sa a ciki. Manzo Allah sun haice ina dibino na, sai kawo yar jakar da yar dibino ya masa tofi, ya sa wa dibino albarka, sai ta ɗauka yana ci ba ƙarewa. To kaga shi ba buƙatar ya je nemo abinci, kullum yana tare da manzo Allah, kuma ba yi da yara, ba yi da mata, balantana a ce babu cifini, ko ba kuɗin tafi ne, ko yaranka ba su da abinci, ko yaro ba shi da lafiya, ko matarka ba ta da lafiya, duk ba shi da wannan matsala ɗin. Duk inda ya samu abinci ya ci, kawai in bai samu ba ya haƙura yana ɗaukan hadisi. Kaga dole ya fi mutane da yawa hadisi. To ai ko a yanzu ɗalibin ilimin yana da mata da gida, ai karatu sai a hankali. Amma in ba shi da komai, shi kaɗai ne yake zai yi ilimi, wallahi zai yi. In bai yi wani bai ci ba ma ba shi da matsala. Kuma duk inda ya je ya samu ko a gidan waye ne zai ci abincinsa ya wuce a kan hanya, ko sai garau-garau da naira 25 ya ci ya wuce, ba da wani damuwa. To amma wanda akwai masu jiransa a gida, akwai masu kuka, in babu abinci kaga hankalinsa ya rabu ne, ya rabu. Shi yasa ne yace malil mu'ili walil awali innama yas'a ilayhin al-faridul faridu, yace mai iyali kuma ina shi ina ilimi. Ai ilimi wanda ba shi da iyali shi yake samun ilimi, shi ne yake yin karatu, tunaninsa kawai akan abun ne gaba ɗaya. To da haka Abu Huraira a haka yake, shi yasa ya samu ilimi. To sai ya ce da ya faɗi wannan bayani, ya ce walaula ayatani, shi ayatani ya ce, sayyidina Usman ya ce ayatun aya ɗaya, shi kuma ya ce walaula ayatani fi kitabillahi lama haddathtu ahadan hadisan, ba don ayoyi guda biyu ba a cikin alqur'ani da ban gaya wa kowa hadisi ba. Da sai ne shiru in je na karantar da hadisi saboda maganar da mutane suke. Ayoyin guda biyu ko su ne wannan ayoyi na Baqara ce. Wannan aya ta farko da ta gabanta, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, ita ce ayan farko. Ta biyun kuma illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim, ce ba dun wannan ayoyi guda biyu ba sai dai na karantar da hadisi, amma bai zai yi ba dole ya karantar saboda koyi ilimi haramun ne. Allah ta'ala ya ce waɗanda suke koye ilimi, ilimin da muka saukar bayan Allah ta'ala ya bayyana shi, ga hujjoji, ga shari'a, ya bayyana shi a littafi, imma bayan alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mutun ya koyi to irin wayannan masu wannan abun Allah ya la'ance su kuma masu la'anta masu la'ance su sai ta illal ladina tabu sai wanda suka tuba da mutun ya koyi yanzu ya gane kuskuren sa idan yana bayyana wa aslahu suka gyara halayen su ladina tabu wa aslahu wa bayyana kuma suka bayyana da ilimi suka zo suna ta karantarwa Allah ta lafi fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim wadannan zan karbi tuban su ni ne mai karban tuba kuma ni ne wanda nake mai tausayawa saboda haka duk laifin da mutum ya tuba ya koma ga Allah shikenan sai Allah ya karbi tuban sa saboda haka mai koye ilimin ya dawo yana bayyana shikenan an yafe masa laifin da yayi a baya amma ilimi kan dole a bayyana shi kuma idan da ana koye ilimi ai da yanzu ba mu san halin da muke ciki ba da kila ba ma kan addinin musulunci ko muna addinin musulunci ma kila da muna yin sa bayan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba da muna cikin bidiyoyi ai ba abin da ya halaka yan bidiya kamar rashin karantarwa shine ya badda su ba a koya musu qala Allahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce manzo babu shi yasa duk wani mai tatsuniya in yazo ma sai su bi shi sai su dauka ilimi wani yazo misalan sa da kwatancen sa sai su dauka ya bada ilimi kuma na su kawo kwatancen da su kawo da misali ko su kissoshin da ba su inganta ba sai suka dogara da bayanin malamin su kawai ba da alqur'ani ko hadisi ba shi kuma nan ba a ce masa ne ba a ce masa ne don al-ilmu shine me ma'rifatul haqqi bi dalili sanin gaskiya da dalilin ta ga gaskiyan ga hukuncin abu kuma ga dalili daga alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa ilimi amma duk abun da ba wannan ba to surutu ne surutu ya kai Imam Shafi yace kullul ulumi fi alqur'ani mashghalatun illa alhadith wa illa alfiqh fi ad-din duk wani ilimi in ba alqur'ani ba hayaniya ne kana bata lokacin ka sai dai in hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma fiqihun da aka dauko daga alqur'ani da hadisi yace al-ilmu qala Allah qala rasuluhu wa ma fi wa zaka fa waswasu shayatin ilimi shine Allah ya ce manzon Allah ya ce duk abu da ba nan ba waswasin shaytani kaga ka ba alqur'ani da hadisi kana kafa da yi da wasu abu daban to kana ne kana waswasin shaytan shaytan ne yake maka wahayi yake saka waswasi to idan mu ba a karantarwa sai a dinga kwashe-kwashe irin waɗannan abubuwan su ma a dauka cewa ne a dauka cewa ilimi ne shikenan jahilci sai ya sa mutum ya bata manzon Allah yake cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dhaka al-alimur rabbani wato jahilci ciwo ne mai kashe mutum ciwo ne da zai kashe mutum yace maganin wannan ciwon nassi na al-qur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan da zai siffanta maka maganin ko shine al-alimur rabbani malami na Allah wanda yake karantar da mutane tsakani da Allah al-qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hukuncin da aka dauko daga al-qur'ani ko hadisi shi zai siffanta maka ga yanda magani yake mana shi zai baka ilimi sai ka samu waraka daga wannan ciwo din amma in ba haka ba to kana cikin wannan ciwo saboda haka duk wani ilimin da dalilansa ba al-qur'ani ne ko hadisi ba to nan ba a ce masa ilimin addini sai dai ilimin wani abu kuma daban amma ba ilimin addinin musulunci ba saboda haka dole ya zama al-qur'ani da hadisi to kuma wannan ijma'in malamai ne kamar yadda ibnu qayyim yake cewa ajma'ul ulama ala anna al-ilma ma'rifatul haqqi bi dalilihi haka ibnu abdul barri yake cewa ajma'ul ulama ala anna al-ilma ma'rifatul haqqi bi dalilihi ilimi duk malamai sun ijma'i ilimi shine ka san gaskiya tare da دليلين نويت عجم العلماء على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليل دم مقلد با ليس فائد كما لم يكن مقلد يزو يتمك بياني تمك بياني با آية با حديث با آية دليلي يتمك بياني يكا ونا يكا آية أبو كذا كذا يعني أبو كذا كذا با آية با حديث وأن دم معلمة سنة إجمالي با معلمة يواني ينا كل يوم معلمين ينا كل يوم معلمين wanda suka dauke shi malami kuma to tabbata za su bata zai kai su ya baro su don ba inda za a yi a ce ga wani ilimi ba qur'ani a cikinsa babu hadisi kuma ya zama me ya zama ilimi ba sai ba ai wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi yasa duk wani ilimi da aka koyi na shari'a sai ya zama hadari ne koye shi zai sa a bata zai sa mutane su kasa fahimtar addini amma karantarwa yau da gobe shi yake sa addinin musulunci ya daukaka kuma shi yake sa mutane su zama suna kan shari'a amma in ba a kira to Hausa sun ce a rashin kira daidai ya kan bata in ba a kira kurma an ka kira shi ba zai ji ba to shi yasa zai bata to saboda haka mutum inda kullun dai zo inda ake karantar da addini kuma tsakani da Allah alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin da ya dogara da wannan to wallahi kullun yana ƙara imani kuma yana ƙara shari'a shari'ar sa karuwa take kuma duk abin da yake a kansa yana da hujja da dalili baya shakka a kai amma in ba wannan ba to duk abin da kake a kansa kana cikin shakka ne yasa da an kalo balance ka ce ka kawo dalili sai ka shiga tashin hankali dan dama baka akan ne akan dalili akan shakka kake saboda haka wannan ilimin dole ne a bayyana shi idan ba a bayyana shi ba to mutane za su bata حديث نقب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر من ذو الله صلى الله عليه وسلم حديث لقى أبو هريرة رضي الله عنه ألا يلتزش وأن الإمام البخاري رويته أبا من جيت باب الاستنثار في الوضوء باب من جيت بيان قات رواء أورين الولاء قات رواء أوجن الولاء ثم باء فاتوا في أنشاقه سيتي أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دقا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ياتي من توضأ فليستنثر واتو أنه وأن ضمير الشأن فما زي لو كان ضمير يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي دقا من ذن الله صلى أنه تبت شيء قال ياتي ذاك يدعو كان ساحكا كما زي داتي أنا ذاك يدعو كان ضمير الشأن أبو هريرة حديثي عن النبي دقى من ذلك صلى الله عليه وسلم أنه شوى يند لمرين يكي قال من ذلك صلى الله عليه وسلم آياتي من توضأ واندي الولاء فليستنثر يفاتي وبين ذلك فاتي رواكما بك ميبا بك شاك أبا وهو دعاك وصوى حديثين سنونا شاك أبا أكي سي أفاتي وانا حديثين قوبي فاتي فاتي وانبا أي شاك أبا ديتي فاتي وآي با أفاتي وآي أمي سي أن شاك روا من توضأ دون دي الولاء فليستنثر يفاتي روان ومن استجمر دون دي تركن فوقي فليوتر يويتري شين يي مارا مارا كما شين يكو اكو كو بياركو بكو يكو ترك من دمك بياني اتنبايا الاستنثار معنى يسكى شين يترك الماء الذي يستنشق به المتوضي بعد جذبه بريه انفه واتو شين يفتر دروا da mutum da zai fitar da wanda ya shaka ruwa daga hancinsa bayan da ya jawo shi da iskan hancinsa wato istinsa shine daf'ul ma'i bin nafas min al-anf wato numfashin kai tunkudo ruwa shine ka fati shi kuma istinshaq shaka shine jazbul ma'i bin nafas shi kuma jawo shi da me da numfashin numfashin hancinka ka jaji wannan shine ake cewa istinshaqi da istinsaqi idan dura ruwan kai to baka yi ba baka yi kuskure misali yanzu mutum ya ɗebi ruwa sai dura a hancinka ba jan sai da numfashinsa ba bai shaƙi ruwa ba saboda haka bai ɗabbaƙa wannan sunnan ba ko kuma da ya shaƙe shi sai sunkuya ruwan ya yi ta zubowa kawai ba tare da ya turo shi da numfashinsa ba nan ma bai face ruwan ba bai ɗabbaƙa sunnan ba wani abu daban ya yi kuma wannan nasa ba wanda shari'a ta zo da shi ba shi kuma istijmari shi ne amfani da ainihin foge dutse ko makamancinsa sanan da aka ce falyastansir duk wanda ya alwala ya faci ruwa zahirin wannan yana nuna wajibi ne ka shaka ruwa ka faci kamar yadda mun karanta a hadisin mu na baya hadisin sayyidina Usman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shakawa yana facewa to kaga da aka ce falyastansir kaga umurni ne ya face al'amru yufidu alwujub umurni kuma asalin sa dauke shi wajibi sai an samu dalilin da ya nuna ba haka ba ne to imam ahmad sai tafi azahirin wannan hadisin da ishaq ibn rahawiya da abu thawr da abu ubaida suka tafi cewa wajibi ne ka shaka ruwa ka fati a alwala saboda wannan hadisin to amma mafi yawan malamai sun tafi cewa mustahabi ne ba wajibi bane shaka ruwa da fatiwa sune malamai da suka fiyawa mustahabi ne ba wajibi ma'ana idan kai alwala idan baka yi ba alwalan ka tayi idan baka yi ba alwalan ka tayi me dalilin su tunda wannan hadisin ya bada umarni dalilin su shine wani hadisi wanda imam at-tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne hasan imam al-hakim ya rawaito shi yace hadisi ne sahihi wanda manzala sama yake ga wani balarabin kauye da ya tambaye shi dangane da alwala yace masa tawadda kama amaraka Allah kai alwala kamar yanda Allah ya umurce ka to qur'ani ko bai ce a face ruwa ko a shaka ba sai alladhina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum, kaga wanke fiska, wa aydiyakum ila al-marafiqi, awanke hannaye, sannan wamsahu bi ru'usikum, kashafi kanka, wa arjulakum ila al-ka'bayn, kawanke ka'aban qadwa idun sawun, ya wannan qur'ani ya fada. To wannan hadisin ka hada shi da wata tsayuna maka iya farillan aya sun takaita a cikin me wannan aya ta alwala surta suratul maida to da kada zakai alwalan ka yinda suratul maida ta zo baka kurkure baki ba baka shakarwa ka fate ba baka shafi kunnen ka ba to da alwalan ka tayi don manzala sama yake masa tawabba kama amaraka Allah kai alwala kamar yadda Allah ya umurce ka kaga sai yake nuna kenan duk wani abu da ya karu akan abin da yazo a aya a hadisi to sai nuna me sunna ne ba mustaba ba wajibi bane amma haka ake son kai don haka manzo Allah sallama yake yi to mafi yawan malamai sai suka ce ba wajibi bane ka shakarwa ko da ka faci kuma Imam Shafi'i ya kara da dalilin cewa bayan wannan hadisin yace shi bai san wani mutum daga cikin malamai wanda ya wajabtawa wanda ya bar shakarwa da facewa yake saki alwala babu wani daga cikin malamai tun daga kansa bai har kansa yace bai san wani malami wanda ya bada fatawan duk wanda ya bar shakarwa a yayin alwala ya je saki alwalan sa ba malamin da ya faɗi haka inda wajibi ne kuma da zami za a faɗa duk wanda ya bar wanke fuska sai ya saki alwala ko wanke hannu ko wanke kafa ko shafan kai in kai sallah haka sallan ka ba ta yi ba to Imam Shafi wannan magana Ibn Hajar yace wa hadha dalilun qawi wannan dalili ne mai karfi fa innahu la yufadu fi zalika لا يفضل بذلك عن أحد من الصحابة ولا التابعين إلا عن عطاء وثبت عنه أنه رجع إجاب الإعادة يتي وانا دليل من كرفي إذا متيتي ما كشاك أو رواد فاتح وواجبيني سيكا تتوقيا مني ما لمن ديتي إن متن بشاك أو رواد فاتح على ولان سبا يميد على ولا على ولان سبا تيبا كقيا مني بذلك ساما ما كبا فلا قلبنا هذا ليتي بأسامو أن دقتكين صحابي كوتا بأي وندي هكبا سيدي أنسامو دقا عطاء عطاء بن رباح شي ياتي إن كي الولا بك شاك أبا بك فاتي بك ساكي الولانكا شي ما كما سي أكد سامو للي يجني دقا وندن فتوان وثبت عنه أنه رجع عن إجاب لآدا يا تبتكما إن غنتت روايا دقا باياتي يا جني دقا فتوان سوا أساكي إذن أمبر شاك أرواق فاتي شي ما كنا كما كما سورا معلمين سو داك وانا سي زما إجمائي ijma'in malamai ba a saki alwala idan ba a shakarwa ko aka mai ba ko aka face ba saboda haka sai suka karfafa dalilai da wannan suka ce ba wajibi bane amma su malamai sun tafi wajibi ne amma alhamdulillah dai ba wanda yake alwala ba ya shakarwa ko mai facewa kaga sai ka ci gaba da yi a haka don ka fita daga sabani ya zo a hadisin Abu Huraira wanda Imam Bukhari ya rawaito shi yace idza staiqaza ahadukum min manamihi fatawadda falyastanfir salatan fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi idan inji mazala ta sallama ya tashi daga baccin sa to yayi alwala ko kuma yayi alwala to ya fake sau uku wato ya tsara ya fake har sau uku kaga shi ma wannan kaman umurni ne ko falyastanfir me hikima haka sai yace fa inna shaytana yabitu ala khayshumihi domin shaidan yana kwana a kan hancinsa zai sa masa wani dutti ko wani abu daban to za ka sai faci in dai in yi alwala to kenan wannan shine hikiman facewa daga bacci to amma ko ba baccin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana shakarwa kuma ya faci amma zai fi karfi kenan idan mutum ya tashi daga bacci ne sannan yace wa man istajmara falyutir wanda ya istijmari ya tsarkin foge ya witiri shi ma wannan zahirin sai yana nuna wajibi ne in za ka yi tsarkin foge ka yi witiri uku bakwai abin a biyar bakwai tara sha ɗaya misali amma mun yi bayani a can karatunmu na bawa cewa su kai uku wajibi ne saboda manzo Allah ya hana mutum istinjai hadisin Salman al-Farisi na hana an nastanja bi aqalla min salatati ajam kar mu yi kasa da duwatsu guda uku to sai ce kuma fa'amalin istijmara falyutir wanda ya yi tsarkin foge ya zama witiri ya zama mara to in ka wuce uku dole ne sai kai biyar ba za ka iya tsayawa a hudu ba ko in ka wuce biyar kai shida za ka iya tsayawa ko kuma dole sai ka kai bakwai zahirin hadisi na nuna kamar dole ne amma kamar yadda muka bayani a can baya ba dole bane zance mafi inganci saboda akwai karina wani dalili da ya juyar da wannan umarni daga wajibi ya maida shi mandubi shine riwayar Abu Dawud wanda da yake wa man istajmara falyutir sai ce wa man la fala haraj wa man la fala haraj wanda bai witirin ba kuma babu laifi bai laifi ba, hadisi ne Hassan, wanda bai witiri ba bai laifi ba, to kaga ba dole sai ya zama mara ba, za ka iya yin hudu, za ka iya yin shida, za ka iya yin takwas, za ka iya yin wato ainihin goma. Hadisi na gaba, wa anhu radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an thumma liyanthur wa man istajmara falyutir wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya toshe a karkashin wani babi da yake babu istijmari witran ko babun al-istijmaru witran, babin da ke bayanin cewa tsarkin foge witri ake yi. Wa anhu, daga waye kenan? Abu Huraira, mun sha bayani al-damiru yarju ila aqrabi mazkuri, ka rike wannan ka'ida. In damiri yana komawa izuwa ga wanda aka ambata kusa kusa, don kar ka rasa inda za ka ajiye damirai. Dai wani yayi ana tambaya na wata matsala, wani hadisi da aka ambata abubuwa guda uku sai aka faɗo ne damiri, yace to damirin wa zai koma? Sai na bace wannan ka'idan. In ka rike wannan ka'idan shikenan, bayan magana ta ƙarshen shine damirin yake koma, sai dai idan bai zai yi ya koma masa ba, to sai ka maida shi can baya in ya ga dama. Kamar mai ya ladina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun. In amani shi ka ga rijisun, akwai damiri cikin rijisun. Rijisun din nan maganan giya ne ake nufi, shine wanda in ka taba mai ka taba najasa, amma don ka taba abubuwa na caca, ka taba wani gunki, wani itace ko menene, duk wannan ba za a ce ka taba najasa sai ka wanke hannunka. Radiyallahu anhu, Allah ya gaza shi, shi Abu Huraira yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qala, yace idza tawadda ahadukum, idan ɗayan ku yayi alwala, falyaj'al fi anfihi ma'an, ya sanya ruwa a cikin hancinsa, thumma liyanthur, sannan sai faci, ya sanya ruwa a hancinsa nufin yayi istinshaqi, falyastanshiq, ya jawo ruwa da numfashinsa, don kar wani ya dura, don wasu ruwayoyin sun ce falyastanshiq, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam istinshaqa, ba durawa ake yi ba, in ka dura bai yi ba, yace thumma liyanthur, sannan kuma sai tunkuɗo shi da numfashinsa, shine faci. Wannan mun yi bayanin sa da zuwa. Wa man istajmara falyutir, wanda ya tsarkin foge yayi witiri, shine mara uku, biyar, bakwai, tara, ko makamancin wannan. Wannan kamar yadda muka bayani a darasin da ya gabata, ko dutse ko wani blok ko wani itace ko menene ya shiga cikin istijmari, sai ce wa idza istayqadha ahadukum, idan ɗayan ku ya farka, min nawmihi, daga baccinsa, falyaghsil yadahu, ya wanke hannunsa, qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi, kafin ya shigar da hannun nasa fi wudu'ihi, a cikin abun alwalansa. Ka kiyayi wudu'ihi din nan, ka kiyaye. In an ce alwudu'u alwala, alwudu'u fa abun alwalan, ruwan alwala kenan. In an ce at-tuhuru farki, at-tahuru fa abun yin tsarki da shi, wa hakaza. Saboda haka anan ana da aka ce fi wudu'ihi, ana nufin fi ma'i alwudu', a ruwan alwalansa. To idan mutum ya tashi daga bacci, falyaghsil yadahu, ya wanke hannunsa, qabla an yudkhilaha, kafin ya shigar da hannu. Kaga nan shi ma yudkhilaha ba ta yudkhilahu ba, me yasa? Saboda yadu mu'annas ne, mu'annas ne majazi, saboda haka mace ce, sai aka ce ha, bal yadahu mabsutatani, mabsutatani. Saboda haka an yudkhilaha, ya shigar da hannu, wato kafin ya shigar da hannun, ya wanke hannun, kafin ya shigar da hannun fi wudu'ihi, a cikin ƙuryan alwalansa. Wato kaga idan ya zama na buɗe ɗaya ne, dama hannu ake sawa ana ɗiba, hannu ake ɗiba, in ba rufaffe ba ne kamar buta, to ka wanke hannunka a gefe ba tare da ka sa hannunka a cikin ƙuryan alwalan ba, kafin ka sa ainihin hannunka. Sai ce fa inna ahadakum, domin ɗayanku, la yadari, bai sani ba, aina batar yaduhu, ina hannunsa ya kwana, bai san an ƙila hannunsa ya kwana a cikin najasa, kuma sai zai sa shi a cikin ruwan, kaga ruwan sai ya zama najasa. So da aka ya wanke hannunsa kafin me? Kafin ya ainihin, kafin ya sa a cikin ƙwaryan alwalansa. Kafin mu zo bayani akan matsalolin wannan hadisin, ko kuma dai yana da alaƙa da wannan bayani, wannan hadisi ya ce in ka tashi daga bacci, ka wanke hannunka kafin ka shigar me? Cikin ƙwaryan alwala. Amma mun karanta a hadisin Sayyidina Usman na alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, cewa da'a bi ina'in fa afraga ala yadayhi salata mirarin fa qatalahuma thumma adkhala yaminahu fil ina'i kaga da aka kawo masa ƙuryan alwalan sai da ya wanke hannunsa a gefe sau uku sannan sai shigar da hannun damansa a ruwa a sai wannan wanke hannu sau uku bai takaita akan bacci ka tashi ko ba daga bacci ba sunna ce ta alwalan manzala ta sama ko baka tashi daga bacci ba ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da hannun cikin ƙuryan alwalan sai dai idan ba daga bacci ka tashi ba duk malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i mustahabbi ne ba wajibi ba ne dan ya tabbata aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake wajibi ne amma in ka tashi daga bacci fa to wasu malamai sun tafi wajibi ne Imam Ahmad yace idan mutum ya tashi daga bacci to alwala wajibi ne mai ya wanke ainihin hannayensa sau uku kafin ya shigar da su cikin ƙuryan alwala to amma ya takaita wannan wajibi din akan me baccin dare akan baccin dare banda baccin rana su kuma jumhur da baccin rana da baccin dare duk ɗaya ne mustahabbi ne ka wanke hannunka kafin ka shigar a cikin ƙuryan alwalanka Imam Ahmad yace wajibi ne a baccin dare amma baccin rana kuma mustahabbi ne me sai na ya faɗi haka saboda manzon Allah yace fa inna adakum la yadri aina batat yadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba suka ce yace wal baitutatu la takunu illa billahi in an ce kwana kwana ba ka kasancewa sai da dare ba a cewa baccin rana kwana in dai ba sokoto ne mutum ba sokoto suna faɗa suna cewa kwana kawai amma dai wannan larabci albaituta ba larabci ba cewa bata sai idan mutum kwana yayi saboda haka bai san inda hannunsa ya kwana ba a sai baccin dare ne kenan ba baccin safe bane baccin dare ne shi yasa yazo a wasu riwaya ma masu karfafa wannan idza qama adukum min al-layli in dai ku ya tashi daga daddare kaga daga baccin dare kenan ake nufi kar ya shigar da hannunsa cikin ƙuryan alwalansa sai ya wanke hannunsa sau uku to wannan ta'alilin da manzala sama yayi yace fa inna lakum la yadri aina batad yaduhu bai san ina hannunsa ya kwana ba to ai zahirin sa yana nuna cewa har baccin ranan ma ana wanke hannu domin illan shine ana shakkan cewa hannunka ya kwana a cikin ya abin nan ya kwana a cikin najasa to in kai baccin ranan ma akwai wan hannunka ya je ya taba najasa baka sani ba to da haka sai ka wanke tunda illan dai saboda shakka ne karka sa najasa a cikin ruwan to baccin ranan ma zai iya waye nauyi mutum ya je ya tabo ni najasa a jikinsa kafin ainihin wato abin nan kafin ya tashi saboda haka sai ya wanke hannunsa sau uku kafin ya shigar da shi a cikin ƙuryan alwala saboda haka sai aka riskar da baccin rana da baccin dare aka yi musu hukunci gaba ɗaya na jumhur cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne sannan an keɓanci baccin dare saboda mafi rinjaye da daddare ake bacci shi yasa aka ambaci baccin dare aka keɓance shi da ambaci fa inna lakum la dari aina batajadu mutum bai san ina nan sai kwana ba saboda galibi mutane ba sa bacci sai da daddare masu yin baccin rana ba su da yawa mutane kaɗan ne suke yin bacci da rana amma baccin dare ba wanda ba ya yin sa sai dai idan mutum yana wani hali na lalura nan ne ba zai iya yi ba to kaga an ambaci baccin daren saboda shi ne mafi rinjaye ba wai ana nufin baccin ranar shi ma ba za a wanke hannu ba to Imam Ahmad dai yace wajibi ne wannan umarni yana nuna wajibi ne ka wanke hannunka in ka tashi daga baccin dare ko da safe ne ko cikin dare kafin ka sa hannu a cikin ƙuryan alwalanka amma in baccin rana ne kuma ba wajibi ba ne amma jumhurul ulama suka ce mustahabbi ne sun ɗau wannan hadisin akan cewa mustahabbi ne me dalilin su na cewa mustahabbi ne ka shigar da ainihin wato ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da cikin ƙuryan alwalanka suka ce an yi ta'alili manzala ta sama ya ce fa inna adakum la yadri aina batad yadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba to ai wannan saboda shakkan akwai najasa ko babu yace to in abu da shakka kuma ba yanda za a iya zama wajibi domin an yi shakka babu yaqinin akwai najasa inda akwai yaqinin akwai najasa a hannun mutum sai a ce wajibi ne sai ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun a cikin ƙuryan alwala amma tunda shakka ake yi zai iya yiwuwa akwai najasa sai suka ce to wannan ta'alili malamin wasu suna ce masa ta'alili wannan dalilin da manzala ta sama ya kawo yana nuna cewa mustahabi ne ba wajibi ba ne suka ce saboda li'annan shakka la yaqtadi alwujub saboda shakka baya hukunta wajibci yace istihaba lil asli li'atali tahara saboda me saboda kana tare da asalin tsarki yanzu misali idan kai alwala sai kai shakkan alwalanka tawarware ko batawarware ba tawarware ba tawarware ba to kaga al'asalu at-tahara riganka ka ajiye ta sai ka zo ka samu wani abu kaman fari fari haka sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa ba najasa bane ka je kai sallan ka saboda al'asalu at-tahara haka inda zaka yi sallah an zubar da wani abu sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa bane kawai ba najasa bane a shari'a tunda shakka kake asali kasa ta zama mai tsarki haka shimfidan da zaka yi sallah to haka nan jikinka da hannunka da jikinka asalin sai zama mai tsarki sai kana da yakinin cewa wannan najasan ta taba wannan abun to nan ne zaka kawo da ita amma in baka da yakini kana nan akan ne akan asali ka zo wucewa a hanya sai aka zubo ruwa daga waje mata suka watso ruwa sai jika maka riganka to karka ce kai wataƙila wannan fa najasa ne ka je ka wanke riganka ba najasa bane don asalin ruwa bai zama najasa ba sai an sa masa najasa to da haka sai ka kama hanyanka ka je kai sallanka haka baka da wani damuwa amma in ka tsaya ka tambaya kuma to idan aka baka labari duk abin da aka baka labari dole kai aiki da shi in ka tambaya ka ce da Allah ka tura yaro ku je ku tambaya matan nan wannan ruwan da aka zubo din nan najasa ne ko ba najasa ba sai suka ce najasa ne wajibi ka je ka wanke riganka amma da baka tambaya ba kawai ba najasa bane kana nan akan asali saboda haka shari'a tana da sauki ko da wani lokacin tambaya sai jawo maka kuma wani abu kuma ko ƙarya fa suke yi dole ka gaskanta su ko ƙarya suke yi yawa dole ne ba aka ce a to ai wataƙila ƙarya suke to ai yanzu dama shakka kai kuma ka je ka tambaya ka ce baka najasa ne ya karfafa wannan shakkan ya zama galibatu zan dole ka yi amfani da shi amma da ka tafi akan wannan shakkan shi kenan to haka shi ma hannunka shakka ne tabbas akwai abu ya taɓa najasa ko bai taɓa baka da tabbas sai zama me sai zama mustahabbi ka'idodi na fiqh da yawa suna nuna haka al-aslu fil umuri al-ariza al-adam asalin abubuwan da suke bijirowa ke zama babu ne sai kana da yakinin sun bijiro to ka taba najasa ai zuwa yake sai kana da tabbacin sa al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana asalin hannunka mai tsarki ne sai ka tada daga bacci kake shakkan yana da tsarki ko ba da sai mu ce al-aslu baqa'u ma kana ala ma asali abun da ya kasance ya zama yana nan a inda ya kasance hannunka mai tsarki ne to har yanzu mai tsarkin ne sai mun samu yakinin cewa ba mai tsarkin bane najasa ta taba sai mu tashi daga wannan asali shine hal yakinu la yazulu bi shakk yakini baya gushewa da shakka yakini baya gushewa shakka saboda haka jumhurul ulama mafi yawan malamai suka tafi cewa ba wajibi bane mustahabbi ne saboda akwai shakkan ka taba najasa ne ko ba ko baka taba ba wannan kuma a ka'idan shari'a ba za a maka hukuncin akwai najasa a hannunka ba za ka iya sallah haka kuma sallanka ta yi saboda haka an so ne amma da za ka sa hannunka a cikin ruwan da ba kai laifi ba sannan kuma mai malamai suka yi ittifaki gaba ɗayansu da wanda ya ce wajibi ne ka wanke da wanda ya ce ba wajibi ba ne duk sun yi ittifakin in ba ka wanke ba bayan ka tashi daga baccin daren sai ka sa hannunka a ƙuri'a alwalanka kama alwalanka da wannan ruwan bai zama najasa ba har wanda ya ce wajibi ne saboda me saboda shakka ne akwai shakkan akwai najasan ko babu ita asali kuma ruwa ya zama mai tsarki sai kana da yakinin najasa ta shige shi to babu nan babu wannan yakini saboda ka har wanda ya ce wajibi ne sai ya ce ruwan mai tsarki ne ba za a ce ainihin ruwan ba yi da wato ainihin tsarki ba abin nan a hadisin ya ce wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'i ya wanke hannunsa kafin ya shigar da hannun a cikin abun alwalansa ya zo a riwaya muslim fala yaghmis yadahu hatta yaghsilaha idan mutum ya tashi daga bacci kar ya nitsar da hannunsa a cikin ƙuryan a cikin ruwan alwalansa hatta yaghsilaha har sai ya wanke mai sai ya wanke ainihin wato hannun nasa riwaya muslim suka ce ta fi fitowa ƙulo-ƙulo don da aka ce falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi ya wanke hannayensa kafin ya shigar da hannun cikin abun alwalansa zai iya ya shigar da hannun cikin kwanon alwalan amma bai taba mai ba bai taba ruwan ba suka ce zai iya daukan wannan ma'ana amma da wannan ya ce fala ya ghamiz yadahu kal ya nitsar da hannunsa cikin ruwan hatta ya gafila sai ya wanke ta to ya fito da abun kolo-kolo ruwan ne ba a tabawa sai an wanke amma za a iya taba kwanon alwalan ko ƙuryan alwalan za a iya shigar da hannun in ba a taba ruwan ba amma taba ruwan kuma sai ka wanke hannunka sau uku kafin wato ainihin ka shigar da hannayenka fa inna dakum la yadri aina bata yaduhu suka ce dalili ne cewa illan da yasa aka hana mutum ya sa hannunsa bayan ya tashi daga bacci a cikin ruwa saboda akwai yuwan ya zama akwai najasa a hannun naka akwai najasa a hannunka to wannan illan kuma za a iya samun ta ko da mutum bai bacci ba kawai haka kawai sai kaga wani abu a hannunka kamar wani dotti dotti ko wani sai kake shakkan najasa ne ko ba najasa ba sai a ce to shi ma mustahabi ne ka wanke hannunka a gefe kafin ne ka shigar da hannun cikin wannan ruwan don kar ya zama akwai najasa don shi ma wancan din shakka ne to yanzu ma ka tashi daga baccin ma a fadake kake ma kai shakka ba baccin kai ba to shi ma hukuncin sa dai da wanda ya bacci sai zama ka wanke hannunka kafin ka shigar don kar ya zama akwai me akwai najasa musamman ma hadisin sayyidina usman ya nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin ainihin yana wanke hannayensa sau uku kafin ya shigar da su cikin ƙuryan alwalansa ko da ko bai yi bacci ba sannan mafhumin wannan hadisin da yace fa inna adakum la yadri aina batajadu mutum bai san ina hannunsa ya kwana ba sai ko ne abu da yake cewa san mafhumul muqalafa kai bacci ai baka san ina hannunka ya kwana ba ko cikin najasa ko ba cikin najasa ba to mafhumin sa mafhumul muqalafa yake cewa masa usul fiqh kenan in ka san ina hannunka ya kwana ba sai ka wanke sa uku kafin ka shigar da shi cikin me ƙuryan alwalanka ba ka san inda hannunka ya kwana sai za ka yi ka sani shi ne ka sa safan hannu ko ka ɗaɗɗaure hannun da wani ƙyalle kaga duk inda hannun ya shiga dai sai dai me najasan ta taɓa wannan ƙyallen ko ta taɓa safan ba ta taɓa hannunka ba sai ka cire safanka yanzu za ka yi alwala kaga ka san inda hannunka ya kwana cikin safa ya kwana ba cikin najasa ba to da haka yanzu kenan ba sai ka wanke hannunka sau uku kafin ka shigar da cikin alwala ba sai dai wancan hadisin da manzala sa sama yake wanke hannunsa ko bai tashi daga bacci ba su ne za su yi aiki a kan ka cewa mustahabi ne kai haka amma ba saboda wannan hadisin ba don wannan kan ka san inda hannunka ya kwana to sannan fa inna dakum la yadri aina batajadu suka ce wannan baya nuna cewa wai sai in ana nufin cewa hannunka ko zai kwana a cikin duburanka ne don nan ne ake tamanin wurin najasa ko wataƙila mutum duburansa akwai najasa sai yana bacci ya je zura yatsunsa a cikin duburansa kaga zai ɗauko najasa to ba wai shi kawai ake nufi ba a ko'ina a jikinka za a iya samun me za a iya samun najasa sai za a zo a wata riwaya a riwayan ibnu Khuzaima fa inna dakum la yadri aina batat yaduhu minhu ay min jasadihi saboda haka ɗayanku bai san ina hannunsa ya kwana daga jikinsa ba kaga zai yi wa najasan a wani bangare ne na jikinka ba ainihin inda ake tsarki ba ne ba wuraren tsarki ba ne duk zai iya ɗauka wani zai iya ya taɓa wani abu na najasa ya kwanta haka ya bacci kila hannunsa ya je kan wannan najasan sawa'un a cikinsa ne ko a ƙirjinsa ko a cinyansa ko a ƙafarsa ko makamancin wani sannan daga cikin fa'idojin wannan hadisin akwai al'amalu bil ihtiyat fil ibada wato aiki da ihtiyadi a cikin ibada abin da ake cewa ihtiyadi shine fita daga shakka in kana shakkan abu kawai ka bar shi ana aiki da wannan duk abin da kake shakkan sa sai ka tafi zuwa ga mai yaqini shi ake cewa ihtiyadi wani yake wa zuhtiyadin fi umuri dini man farra min shakkin ila yaqini wanda yake ihtiyadi a addinin sa wanda ya tafi ya gudu daga shakka zuwa ga yaqini yanzu kana shakkan ko hannunka akwai najasa ko ba najasa ba kar ma ka sa hannun a cikin ruwanka na alwala ka wanke a gefe don ka fita daga me daga shakkan duk abin da kai shakkan sa sai kai kokarin ka fita daga shakkan saboda ihtiyadi a addini wajibi ne ka'ida ce fiqhiyya yajibu al-ihtiyad fi din sannan suka ce wannan hadisi yana nuna kinaya ana amfani da kinaya idan mutum zai gane fa inna dakum la yadri aina mutum bai san inda hannunsa ya kwana ba a ce wataƙila da yanku bai san hannunsa ya kwana a cikin duburarsa ba ba daɗi a faɗi haka sai aka ce ba a bai san inda hannunsa ya kwana ba kawai kai za ka gane inda zancen ya kwana to da haka sai ka fahimta da kanka to wannan magana ce irin ta manyan mutane wanda yake da karamci a wajen lafuzarsa na magana akwai abubuwan da zai saya su da zai faɗa ba sai ya yi kinaya wanda za a iya gane ga me yake nufi saboda faɗan abun babu daɗi sannan hadisi yana nuna cewa wajibi ne mutum ya yi alwala in ya tashi daga bacci domin cewa idan sai kaza a dukkan min naumihi faliyaga sai da kabla da kila fi wudu'i kaga alwala zai kenan duk wanda ya tashi daga bacci wajibi ne yayi me yayi alwala amma baccin in ya zama mai nauyi kamar yadda muka yi bayani a cikin wato karatun mu na misbahu salik bacci mai nauyi shi yake warware alwala wanda bai da nauyi kuma ba zai warware alwala ba sannan wannan hadisin suka ce yana karfafa ra'ayin wanda suka ce in mutum ya taba azzakarin sa zai alwala hadisin busra man masa zakarahu falyatawadda don da ya taba azzakarin sa zai alwala saboda kila hannun sa yana yawo ya je ya taba azzakarin sa to da kan ya tashi daga bacci zai yi wato zai yi ainihin alwala. Sannan wannan hadisin kuma yana nuna cewa ruwa dan kadan ba a ce masa musta'mal, ba a cewa an yi amfani da shi, ruwa dan kadan idan mutum ya sa hannunsa. Kaga dama babban ruwa kan na kogi don kai alwala ba za a ce an riga an yi amfani da shi makaruhi ne wani alwala da shi ba, amma ruwa dan kadan don ka sa hannunka a ciki ba za a ce an riga an yi amfani. Misali ka wanke hannunka a gefe sai ka sa hannunka kana diba kana alwala, to ba za a ce sa hannun da kai ba zai zama kaman an yi alwala da ruwan, sai zama makaruhi ne kuma ka ci gaba da alwalanka ba. A'a, din dai dan kadan ne, dan hannu kawai aka sa aka cire, ko a alwala ne ko ba alwala ba, ba a cewa an yi amfani da wannan ruwan, ba wani karhanci ka je ka yi amfani da ruwan ka yi alwalanka ba ka da wani matsala. Za mu tsaya a ƙarshen wannan hadisin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wannan yace mallam yayi sallar nafila ne, nafilan raka'a biyu ne, raka'a ta farko da yazo yin sallah din sai karatu a bayyane, raka'a ta biyu kuma da yazo yin karatu sai yi a boye, daya a bayyane daya a boye. To mallam tunawa ne kuma ya kamata ya haka to yanzu kabli zai yi ko ba di sallar nafila?
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد, السلام عليكم ورحمة الله. صلى النافلة من شاء بياني كو كي أبياني كو كي أبوي باك أبدي بابادي نافلة رانا أمبسون أبوي نافلة ديركم أبياني إن ذاك بيانا دا رانا كبوي دا ديري بابو بعدي أكانك كو قبلي حقا إن ذاك ركا ديا أبياني دين كي تأبوي شين وبابو قبلي بابو بعدي.
Wannan mai tambayan kuma yake cewa mallam idan mutum yayi tsarki da foge har witiri zai iya yin sallah hakanan kawai ba tare da ya yi amfani da ruwa ba?
Na'am, shi yasa ya zama tsarkin ai, inda ba za a yi sallah haka ba za a ce ya yi tsarki ba, saboda haka tsarki in ya dai har ya cire foge na ƙarshe ba damshin najasa a jikinsa zai je sallansa haka, sawun fitsari ne ko ba haya, wato rungume ne aka yi. Yanzu idan ba haya ne bayan da za a yi foge ya cire ba hayan gaba ɗayansa, to amma an yafe sauran wanda bai iya cirewan ba, in dai dutsen ƙarshe ka fitar da shi ba wani abu ko akwai sauran yana mammakale a lungu-lungu an yafe maka, shari'a ta yi sauƙi a wannan. Haka nan fitsari shi ma ko da in dai dutsen ƙarshe ka goge iya inda ka abin nan bakin al'auranka, ko da can ciki akwai wani abu wanda dutse bai isa ba, babu wani damuwa an yafe maka. Don dama ai shari'a ne tace a gogin ko, to sai ta yafe duk wani abu wanda zai zama abin nan, wanda za in kila in kace zaka cire shi zaka ji rauni ko zaka sha wahalan da ta saba wa al'ada, duk shari'a ta yi rungume wani. To zaka kamar yanda na ruwa zaka je kai sallah haka na koge ma zaka yi sallah haka.
Wannan kuma yake bayani mala akan wata aya ta Al-Qur'ani ne ya kawo, yake cewa mallan da Allah ayin shi ƙarin bayani ne mana. يا أيها الذين آمنوا لا يضركم يرغوشا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم.
ظاهر يا الذين آمنوا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم يقولون كإيماني ودن سكب أتبذات شوتر لكب إنكو كن شريو ما أنسى كمان كتير ولا تزر وازرة وزر أخرى ليس من يبان شافون فدي آيركم باتانون بذاك كراوني إزواء شريان با kaman alaikum anfusakum ne za zuro shi ne ma alaikum anfusakum la zurukum man balla idza tadaytum ya cire wannan kalman ne, saboda haka alaikum anfusakum ku gyara kawunan ku la zurukum man balla idza tadaytum, wanda ya bata batarsa ba za ta cutar da ku ba in ku kuka shirya. To wasu sai suke fahimtan kawai ka bar kowa ya je ya yi ta abin nan barnansa kai in ka gyara kanka kawai ya wadatar, ba haka bane. In haka ne ayoyin da suke maganan umri da ke cewa aiki da hana mummuna ila za su yi aiki, wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Da makamancin wannan duk aina za su aiki kenan, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawizati alhasana. So da haka wannan ayan shi yasa sayyidina Abubakar yake cewa mutane da yawa suna karanta wannan ayan amma ba su fahimce ta ba. Ya ce manzala ta sama ya ce mu yi umarni da ke cewa aiki mu hana mummuna nan ayyuka hatta ta tsiruhum alal haqqi atara ku tursasa mutane akan gaskiya, tursasawa. So da haka za ka hada ta da ayoyin umurni da kyakkyawan aiki. Idan kai umurni da kyakkyawan aiki ka hana mummuna, sai mutum bai yi ba, bai bi wannan karantarwan da ka masa ba, ko wa'azin da ka masa ba, ko nasihan da ka masa ba, bai bi ba, to wannan ba zai cutar da kai ba, don ya bata rashin bin sa ba zai cutar da kai ba. Amma kai ka sauke mai wajibinka. Amma in baka yi wa baka sauke wajibinka ba, baka yi umurni da kyakkyawan aiki ba, baka hana mummuna ba, in wani ya bata kai ma ta shafe ka. Wannan shine abin da ya faru da Banu Isra'ila. Ubangiji ta lalace ance su saboda ba sa hana munanan ayyuka. Ko baka yi ba, in baka hana ba, kai ma ta shafe ka. Allah ta'ala ce lu innal ladina kafaru min bani isra'ila ala lisani dauda wa isa ibn maryam zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah ance Banu Isra'ila a bisa harshen annabi Dawud da harshen annabi Isa dan Maryam, saboda mai saboda ƙetare iyaka da suke yi da sabawa Allah subhanahu wa ta'ala. Menene ƙetare iyaka da sabawa Allah? Kanu la yatanahawna an munkarin, ba sa hana juna munanan ayyuka. Manzala sun ya fassara a hadisi, idan mutum yana mummunan aiki sai su ce ka bari, to in bai bari ba shikenan sai su daina in sai su daina wato hana shi wannan mummunan aikin, da su ce amunci da shi, su dinga hira da shi, suna dan yawo da shi haka, ma'ana dai suna mu'amala da shi, ko ba su ce masa ka bar wannan abu ba, su suna ganin kamar na farkon nan da suka yi sun sauke wajibinsu. To da Allah anan ta zo gaba ɗaya sai ta hada da su gaba ɗayan su aka tsine musu. To ina ga wanda kuma ko sau ɗayan ma bai yi ba, ko sau ɗaya. To da haka umurni da kyakkyawan aiki da hana mummuna wajibi ne. Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadi, ka canja da hannunka in za ka iya. In ba za ka iya ba, in ka ga mummunan aiki wani na yi, ka canja da hannunka. In ba za ka iya ba da harshenka, in ba za ka iya ba da zuciyanka. Amma in ka ce alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idha tadaytum, kowa ya yi ta kansa, to duk ayoyin da suke cewa a hana munanan ayyuka, umurni da kyakkyawan aiki, ba za su yi aiki ba kenan. Haka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in an hana ne kayi ta yi, kayi ta yi, kai kana ta wa'azinka, kana hana munanan ayyuka, sai mutum ya yi mummunan aikin ya bata, to wannan ba zai cutar da kai ba. Saboda wala tazuru waziratun wizra ukhra, laifin wani baya shafan wani, kai ka sauke wajibinka. Na'am.
Wannan magana guda biyu duka jan hankali ne. Na farko yana magana akan, yace yana da matasa abokanai shi wanda suke zuwa wajen karatu ka ko ina, amma kuma gaskiya ba sa kiyaye mutuncinsu, don Allah mala a jan hankali su kiyaye mutuncinsu. Wannan kuma shi ma jan hankali ne, shi ma rubutun da yayi yace mafi yawancin 'yan kasuwa ba sa yin sallah akan lokaci, hakan kasuwancin su kawai ya dame su, don Allah mala a ji hankali su kaya ne sallah akan lokaci.
Na farko mutum kare mutunci wajibi ne, yana daga cikin al-daruratu fit saunul ird, abubuwa na lalura wanda dole ka kiyaye su, ka kiyaye addinin ka, ka kiyaye rai, ka kiyaye addinin musulunci, ka kiyaye rai, kar ka zubar da jini, ka kiyaye hankalinka ko hankalin wani, sannan ka kiyaye ainihin dukiya, kada an yi ka ɓarnatar da dukiyan wani ko dukiyanka, sannan ka kiyaye mai tsotso, kar ka je ka ɓata ainihin zuriyan wani, shine zina kenan. Sannan akwai na shine shine saunul irdi, ka kiyaye mutunci. Kiyaye mutunci wajibi ne, ka kiyaye mutuncin kanka kuma ka tsare wa mutane mutuncinsu. To da haka duk a inda mutum yake ya kasance mutumin kirki, bawan Allah mai tsare mutuncinsa. In baka tsare mutuncinka ba, za ka rayu a walakanci a nan duniya. Babu kaskanci kamar walakanta. Babu abu mai daraja mutum, mai wanda zai sa ji daɗin rayuwarsa kamar a ce yana da mutunci a cikin jama'a. Ko baka samu arziki ba, ko baka samu mulki ba, mutuncin nan abu ne mai daɗi, ba za ka gane ba sai lokacin da ya zube. Na ka zubar maka da shi ne za ka shiga tashin hankali. Ko da haka mutum ya zama mutumin kirki, ya zama mai kare mutuncinsa, wannan wajibi ne a addini. Musamman wanda yana zuwa kullum yana jin irin wa'azuzzukan da ake da karatuffukan da ake, ya kamata su yi masa tasiri kuma ya dinga aiki da su. Idan baka yi aiki da abun da kake ka sani ba, Allah ta'ala zai tambaye ka ranar alkiyama. Sai kuma tambaya ta biyu ita ce, yan kasuwa galibi ba sa sallah akan lokaci, yan kasuwa su ji tsoron Allah su dinga sallah akan lokaci. Ubangiji ta'ala ya yi da yan kasuwa waɗanda suke zuwa masallaci suna sallah akan lokaci. Fi buyutin adina Allahu an yuzkara fiha wa yurfa ismuhu, sai ta rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Saka ɗakunan Allah shi ne masallatai, akwai wasu mazaje waɗanda kasuwanci baya shagaltar da su, ko ciniki suna zuwa suna raya masallatan. Saka lokacin sallah yayi, ka je kai sallah akan lokaci, wannan shi ne fi alkhairi, kuma Allah sai ya sa maka albarka a cikin kasuwancin naka. Shi yasa juma'a in aka kira juma'a ta biyu kowa dole ya rufe shagon sa kiran sallah na biyu da yayi ainihin kasuwanci kuma Allah ta'ala ya ce wa idza faiza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadaka bayan sallah kuma sai kaje ka cigaba da kasuwancin ka to haka sauran sallolin su ma in lokaci kaje ka yi su a jami'i akan lokaci ka dawo ka cigaba da kasuwancin ka arziki na Allah ne shine mai bayarwa idan kai masa da'a ka nemi kusanci zuwa gare shi sai baka dukiya wanda take wato aini mai albarka kuma ba za ka kasa dai samun abin da Allah ya kaddara maka za ka samu na arziki ba ko ka tafi masallaci sai sa manzon sallallahu alaihi wasallam inna ruhul qudus qad nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmil rizqa ruhul qudus wato shine malaika jibril ya zo ya mini wahayi ya min busa a cikin zuciyata cewa ba wani wanda wani rai da zai rasu wani rai da zai bar duniya face ya cinye arzikinsa da Allah ya kaddara masa saboda sai ce fattaqullaha wa'jibnu fi salat ku ji tsoron Allah ku kyautata wajen neman arziki fa inna ma inda Allah la yunadu illa bi da'atihi ba a samun arzikin Allah mai albarka sai da masa da'a saboda haka kai wa Allah da'a sai dukiyanka ta zama mai albarka
wannan shi shawaran kai ke nema mallaka yake cewa matar shi ce tana zaune a takaicin takaitawa dai shine tana zaune lokaci kadan ta firgita wani lokaci ta razana wani lokaci sai ta riƙa gani kaman wani a gabanta
to shawara shine a je wajen masu ruqiyya galibi wannan dai zama aljani ne to je su ba ta magani ko a mata ruqiyya din ubangiji subhanahu wataala ya saukake saboda haka sai a taya ta addu'a Allah ta'ala ya yi mata wannan alami ne na aljani alamun aljani ne shi wannan razana
to a wuri na dai sai sanarwa kamar haka kwamiti na tasiri na malaɗi insha Allah kamar da suke neman taimako wani ya ba da fi sabilillahi na naira 50,000 sannan kuma akwai plate na karatun malam gaba daya a waje malam Bello in kana so sannan sai mai neman addu'a na kawo shi Allah ya masa rasuwa a sa shi addu'a
na gafarta masa akwai ana buƙatar wannan wurin muna buƙatar wasu su kawo taburmai su kawo anan masallacin taburmai sun yi kaɗan a kawo fi sabilillahi sadaka ce jariya wanda matuƙar ana zama akan taburman za a ba ka lada a wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu dace wani ya turo takarda ya ce don Allah a bani in karanta da kaina to abin tambaya guda biyu ne ɗaya tambaya ɗaya kuma neman abin nan kashedi ko aiwa wani faɗa yanzu ta farko ya ce shi az-zubaydin nan wai az-zubaydi ne ko az-zabidi wanne ne daidai a ciki wato wannan malamin da muke karanta littafin sa ni dai az-zubaydi nake cewa ko so ni a bincike na az-zubaydi ne amma na taba ji wani malami yana cewa az-zabidi sai dai galibi irin waɗannan sunayen da aka same su suna da wajahi guda biyu ko guda uku amma a yanda yake a rubuce a wannan littafin az-zubaydi ne az-zubaydi shi yasa yawo din zaka ga an mata dauri inda az-zabidi ne ba za a mata tsauri ba to amma naji wani malami na manta a baki haka yana karatu yana cewa az-zabidi wallahu alam zai yi wa duka ana kiran sa yanzu kaman an-nasa'i yazo kuma za a yi masa an-nisa'i amma wanda bai sani ba sai dauka kuskure ne an-nisa'i kuma ana ce masa an-nusa'i don an-nasa'in sunan gari ne amma dai yafi shahara da me an-nasa'i saboda haka shi wannan malami yafi shahara da az-zubaydi akwai wani kuma ya zama ana ce masa az-zabidi ko az-zabaydi duk zai iya ɗaukan wannan ma'anan sunan gari ne ko ƙabila wannan ba wani iskali ba ne don an bata sunan ko an faɗe shi daidai tunda ba wani nassi ne na karatu aka bata ba masu buƙatan addu'o'i Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi mu ma Allah ya biya wannan buƙatunmu na alkhairi wanda suka rasu Allah ya gafarta musu Allahumma ihdina fiman hadaita wa tawallana fiman tawallaita wa barik lana fima a'taita واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين